karfe 10 na safe agogon birnin Washington dake gundumar Columbia, 4 na yamma kenan agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 3 kenan agogon Ghana. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Abin ne mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar biyu a Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kudni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodo shi muna nan a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 12 ga watan Janairun shekarar 2018. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na wannan yammaci. Ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya soke ziyarar da ya shirye kaiwa London. Sannan kuma an ga rahoton cewa shugaban Amurka na Trump ya yi amfani da wasu kalmomi da basu dace ba na kiran wasu kasashe a fakaice lalatattun kasashe. Ana wasuwasi cikin takatsantsan a India game da dakatar da tallafin da Amurka ke bayar wa Pakistan kan harkokin tsaro don matsa kungiyoyin yan ta'adda.
To kamar yadda kuka fara ji a kanin labarin, ana ci gaba da martani, wato mai da martani kan kalaman da shugaba Donald Trump ya yi kan kasar Haiti da kasashen Afirka, inda ya kutanta su a matsayin kaskantattu.
It really takes your breath away. It's incomprehensible that these words.
Irin waɗannan kalaman sukan sa numfashin mutum ya dauke.
To a can da magaram dake jamhuriyar Niger kuwa ɗaliban jami'a ne suka ci gaba da zaman dirshan kan wasu korafo-korafo da suka gabatar wa hukumomin jami'ar.
Shekaru biyu uku nan jami'a da makaram kawai tsaya ne dai ba ta yi ba kwata-kwata, amma kawai komi bai ta daidai.
Za ku ji abin da hukumomin jami'ar ke cewa, sannan muna tafi da shirin duniya Amurka da kuma kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Amma da farko ga labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Nan da nan aka mayar da martani game da rahoton cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da wasu kalmomi da basu dace ba na kiran wasu kasashe a fakaice lalatattun kasashe. Trump ya baiwa 'yan majalisu mamaki jiya Alhamis lokacin da ake zaman tattaunawa kan baki, yayin da aka bada rahoton ya kira Haiti da wasu kasashen Afirka a zaman lalatattun kasashe, kamar yadda kafafen yada labarai suka rawaito, ciki har da jaridar Washington Post da New York Times da kuma gidan talabijin na CNN. Shugaban ya yi tambayar me yasa ake maganar waɗannan mutanen da suka fito daga banzan kasashe a nan. Trump ya ce ya kamata Amurka ta bar karin mutane daga kasashe irin su Norway, wadda Prime Minister kasar ta haɗu da shi a White House ranar Laraba, su zo nan Amurka. Kungiyar Tarayyar Afirka ta ce maganar ta shugaban ya firgita ta. Kai mai magana da yawun kungiyar Eba Kalando ta faɗa wa kamfanin dallancin labaran Associated Press cewa, ganin yadda tarihi ya nuna yadda 'yan Afirka suka isa Amurka a matsayin bayi, wannan magana ta wuce duk wani yadda ake yin magana wacce za a iya karɓar ta. Wannan wani abin mamaki ne yadda Amurka ta kasance misali kan yadda baki suka haifar da ƙasa mai ƙarfi da kuma ƙa'idodi da kuma aƙidoji da bambance-bambance game da damammaki. An ba da rahoton Haiti ta kira jami'an Amurka da su yi bayani akan maganar ta shugaban ƙasa.
A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya soke ziyarar da ya shirya kaiwa London. Trump ya ba da amsa ga raɗe-raɗen da ake akan ziyarar tasa ta London a shafinsa na Twitter jim kaɗan kafin tsakar daren jiya Alhamis. Ya ce dalilin da ya sa na fasa tafiya zuwa London shine bana goyon bayan matakin da tsohuwar gwamnatin Obama ta ɗauka na sayar da wurin gina ofishin jakadancinmu, kila wuri mafi kyau a London da arha, domin kawai a gina wani sabon ofishin jakadanci a can wani waje a kan biliyan 1.2. Ya ce san wannan bai dace ba, sannan kuma a ce in je in buɗe sabon ofishin jakadancin, a'a ba zan je ba. Duk da haka, shafin yanar gizon na ofishin jakadancin Amurka ya ce gwamnatin Amurka ta sayi filin da aka gina sabon ofishin jakadancin ne a shekarar 2008 kafin tsohon shugaba Barack Obama ya dare kan karagar mulki a watan Janairun shekarar 2009. An sayar da tsohon ginin ne a shekarar 2009. Tun da farko an shirya shugaba Trump zai kai ziyarar aiki a birnin London kafin ƙarshen watan Fabrairu, lokacin da ake sa ran zai buɗe sabon ofishin jakadancin sannan ya gana da Prime Minister Ingila Theresa May, amma ba a tsaye da rana ba.
Labarin duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kasar Philippines na ci gaba da murmurewa daga yakin ta na bara da kungiyar da ta dauki salon ISIS da kuma ƴan tawaye musulmai masu adawa da gwamnati. To amma a yanzu haka tana tinkarar tarzoma da wata kungiyar a yankin masu aqida ko manufa makamancin ƴan tawayen farko. Sabon rikicin zai ƙara tsawon lokaci jayayya tsakanin musulmai ƴan aware da gwamnatin na Philippines. ƴan yakin sa kan musulmai da suke tsibirin Mindanao da ke kudancin ƙasar sun yi imanin cewa ƙasar ta Philippines wadda ke da rinjayen Kiristoci ƴan ɗariƙar Katolika a ƙasar sun kwashe albarkatun ƙasar fiye da kima duk da kasancewar musulmai da suka dade a ƙasar kimanin shekaru 500 da suka shige tarzoma da aka danganta da tawayen sun kusan sun kashe mutane kimanin 120 a Mindanao tun shekarun 1960. Rahoton kafafen yada labarai ya ce mayakan Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters kungiyar da aka fi sani da BIFF a takaice ta kashe akalla mutane 10-20 tun watan Disamba ta hanyar harin mummuke da bombardment. Mai magana da yawun barikin yankin ya faɗa a yau Juma'a cewa mutane 11 cikin ƴan tawaye tara ne suka mutu a wani lamari da ya faru a ranar 25 ga watan Disamba. Haka kuma kimanin iyalai 300 ne ke zaune a matsugunnan wucin gadi domin gujewa ƴan tawayen.
Ana wasuwasi cikin takatsantsan a Indiya game da dakatar da tallafin da Amurka ke baiwa Pakistan akan harkokin tsaro don ta matsa kungiyar ƴan ta'adda lamba na jimillar dala biliyan 1.9. Amma masu fashin baki a ƙasar Indiya sun ce ba lallai ba ne wannan mataki ya sa Pakistan ta daina baiwa kungiyoyin ƴan ta'adda irin su Hezbollah Mujahidin da suke cin karansu babu baka a yankin Kashmir tudun mun tsira. A rufe bakin zaton da Indiya ke yi a kan Washington da wani ɗan gajeren bayani daga ƙaramin minista biyo bayan rubutun Twitter da shugaba Trump ya yi na sabo shekara cewa Pakistan ba ta bin Amurka komai. Kamar yadda Jitendra Sen ya ce ya nuna ƙarara ya watsar da matsayar Indiya a kan ƴan ta'adda. Kuma kamar yadda Pakistan ke da hannu a cikin kulle-kullen ta'addanci ya kunsa. Arvind Gupta, daraktan kungiyar bincike na Vive Kananda International Foundation a New Delhi ya ce, ya yi wuri a zargi abinda shugaba Trump zai yi, amma yanayin sabo ne. Labarin duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda watakila wasu ku suka ji a farkon shirin ana ci gaba da mai da martani kan wasu kalaman da aka danganta su da shugaban Amurka Donald Trump inda rahotanni suka rawaito shi yana kwatanta kasar Haiti da kasashen nahiyar Afirka a matsayin kasashe kaskantattu. Rahotanni sun ce shugaban na Amurka ya furta waɗannan kalaman ne yayin da yake wata ganawa da 'yan majalisar dokokin Amurka inda suka tattauna kan batun shige da fice. Ga Ibrahim Jarmai da fassarar rahoton Michael Brown.
Yayin wani taro da 'yan majalisar dokokin Amurka suka yi ne a fadar White House kan batun shige da fice a jiya Alhamis, aka ruwaito shugaba Trump yana kwatanta Haiti da kasashen Afirka a matsayin kasashe kaskantattu, inda ya dasa alamar tambaya mai cewa, wai shin menene ya sa muke barin mutane daga waɗannan kaskantattun kasashe suke shigowa ƙasar nan? Jaridar Washington Post da New York Times da kuma CNN ne suka fara ɗauko labarin waɗannan kalamai da aka danganta su da shugaba Trump. Sun ruwaito shugaba Trump yana cewa kamata ya yi Amurka ta riƙa barin mutane daga ƙasashe irin su Norway, wacce Prime Ministanta ta kawo ziyara a fadarsa ta White House a ranar Laraba suna shiga Amurka. Ita dai fadar White House bata ce uffam ba dangane da waɗannan rahotanni da suka alaƙanta Trump da waɗannan kalamai na batsa, waɗanda suka ce ya furta a lokacin da yake magana akan ƙasar Haiti da ƙasashen nahiyar Afirka. Elena Rose Letnin, 'yar majalisar wakilai ce daga jihar Florida a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican.
It really takes your breath away. It's just incomprehensible that these words.
Irin waɗannan kalaman sukan sa numfashin mutum ya ɗauke. Abin ya ɗaure min kai a ce irin waɗannan kalamai suna fitowa daga bakin shugaban Amurka. Ƙasar da aka kafa ta bisa turbar yaƙi da nuna wariya, tare da ɗaukan kowa da kowa a matsayi ɗaya. Amma sai ga shugaban yana cewa ba sa son kowa daga ƙasar Haiti. Kai, ni ina mai ƙyamar ambatar wannan kalmomi.
I feel bad even using the phrase, but these are the president's words.
A nashi bangaren, tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush ya aiki da sako a shafinsa na Twitter, inda ya yi Allah wadai da kalaman na shugaba Trump kamar haka.
Duk wani abu mai kyau da shugaban Amurka ya yi guda ɗaya, sai ka ga ya biyo bayansa da kurakurai kamar 10. Ina fatan waɗannan kalaman kuskure ne, kuma ba za su nuna ainihin ma'anarsu ta nuna ƙiyayya ba.
Shi ma tsohon Prime Minister Haiti Laurent Lamoth ya aika da sako a shafinsa na Twitter, inda ya rubuta, Trump kaji kunya. duniya tana kallon abin kunya a yau bisa waɗannan kalaman batsa wanda san ba za mu amince da su ba. Hakan kuma ya nuna rashin girmamawa da jahilci da ban taba ganin irinsa ba a tarihin wannan zamani, a ce wani shugaban Amurka ya furta irin waɗannan kalamai. Wannan lamari ya isa haka. Rahotanni sun ce shugaba Trump ya furta waɗannan kalamai ne na batsa yayin da Sanata Dick Durbin na jam'iyyar Democrat da ke wakiltar jihar Illinois yake bayani kan jadawalin wata yarjejeniya da aka cimma tsakanin wasu sanatoci shida da suka fito daga jam'iyyu daban-daban waɗanda suke ƙoƙarin kare wasu matasan baƙin haure 800 daga shirin mayar da su ƙasashensu na ainihi. Ya zuwa wayewar gari yau a Juma'a, fadar White House bata ce uffam ba game da martanin da ke fitowa daga ƙasashen waje ba.
Ta gaida Ibrahim Jarmai da fasirar rahoton Michael Brown. A jamhuriyar Nijar, kungiyar ɗaliban jami'ar da magaram na ci gaba da zaman dirshan don nuna rashin jin daɗinsu kan yadda shugabannin jami'ar ke tafiyar da harkokin ilimi a makarantar, inda kuma suka jaddada buƙatarsu ta lallai sai jagoran jami'ar, wato rector da mataimakinsa, sun yi murabus saboda abin da suka kira rashin iya jagoranci. Ga tabar abari da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai ana iya cewa tura ta kai bango a babbar jami'a ta nan da magaran, yayin da ɗalibai suke zaman dirshan har ma suka hana jagororin jami'ar shiga cikin ofis ɗinsu, wato rector da vice-rector. Sa'adu Mamman Nasiru shine kakakin kungiyar ɗaliban ta jami'ar da magaran.
Kamar da kuka gani, zaman dirshin ne muke na nuna ɓacin ranmu da yanda ake tahiyar da al'amarin karatu a jami'ar ta da magaran, musamman ma jagoranci na shugaban wannan makaranta da mataimakin shi cewa da rector da vice-rector. Yau da 'yan shekaru da suka wuce tun zawa wannan malamai guda biyu, karatu ya tabarbare a jami'ar da magaran. Kuma yau da gobe muna ganin kamar gwamnati ce ba ta aiki rinta yadda ya kamata. Mai wanga karan sai muka lura da gwamnati ta sabke yaunin da ya rata a kanta, amma waɗanda malamai saboda rashin iya jagoranci da kuma halin ko in kula da suke nuna ma jami'ar da magaram ya sa sun kasa yin abin da ya kamata don al'amarin karatu ya tafi.
Babban abin takaici a cewar ɗaliban, gwamnati ta tabbatar musu da an zuba kuɗaɗen.
Kuma minista ya tabbatar mana da cewa an sa musu kuɗaɗen da ya kamata su aiwatar da wannan abubuwa, kuma ba su aiwatar da su ba. Shi ne muka nuna gane cewa ya kamata lallai su bar jami'ar da magaram, tunda in dai suna nan babu cigaban karatu.
Daga nashi waje, Muhammad Bazanfari, jagoran jami'ar ta da magaram, wato rector, ya shaida cewar su fa ba laifinsu ba ne.
Kowa na gani na trezor duk su zo su tambaya, ba a taɓa ganin rector ta yi zamani bakin ma'aikata abin gaba. Littai, na suna ta hanyar rector na zuwa littai trezor don saboda wannan aiki, don saboda kuɗin su fito, don na san harkar zandar da take. Ba mun kaɗai ba ne ba mun kaɗai ba ne, amma nan ne ya duka shi hankali.
To sun san da haka nan ɗin? Sun ga kwatanta musu.
Sun sani, yayi nace musu su ɗaliban makaranta, su nace musu su aiko shugabannin su zo in kwatanta musu, sun ka kiya.
To yanzu mene ne abin yi?
Abin yi, gwamnati ya biya ɗalibai, ya biya ma'aikata albashin mutane, ke gani? Albashi kun ba ni ke biyan shi ba.
Su ma waɗannan ɗalibai kokawa suka yi da yanda suke ta jibge shekaru a jami'ar ba wani ci gaba.
Rahmatullahi Ali Yarbi, yanzu shekara ta shida a wannan makarantar. Yanzu magana ga da nake muku saboda UA guda lak muke nan tun bara, an kasa yi an kasa ida. Wannan dai sun sa mutane retar kwarai, sun saida mu. Abinda ya kamata a ce mutum ya ida shekara biyu wai uku zuwa hudu, yanzu har ya kai shekara shida.
Saminu Hayalago, ni yau a shekara ta hudu nake akan shekara ta uku banda diploma ko guda. Kafin nake zuwa a shekara nan hudu na baya, jami'a ga tana daya daga cikin jami'o'in da ko kuma jami'a ta farko wanda su nake yi da karatu akan lokaci. Nace bari in zo jami'an nan, tunda da abukan mu waɗanda suka zo akan lokaci sun samu diploma nasu. Da muka zo kuma abu sai gashi ya tabarbare ya lalace.
Jibir dogo uba, shekaru biyu uku nan jami'a da makaram kawai tsaya ne dai ba ta kwata-kwata, amma kawai komi bai ta daidai yanda ya kamata.
Tamara Bari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Niger.
wata matsala da ke ci gaba da tasowa a tsakanin matasa a kasashe masu tasowa musamman ma irin su Najeriya da Niger ita ce matsalar amfani da magungunan tari wajen biyan wata bukata ta daban tare da sa matasan cikin maye da matsaloli na rayuwa ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da dandanan wannan rahoto na musamman da ya aika mana daga Yola
kama daga Niger, Najeriya, Ghana, Kamaru da ma sauran kasashe masu tasowa na nahiyar mu ta Afrika. Kusan ayyace cewa fa matsalar guda ce na karuwa masu fatauci da kuma tu'ammali da mugun kwayoyi. Kuma wani ma abun firgitarwa shine cewa yayin da hukumomin ke kokarin dakile matsalar da alamun falamarin sai karuwa yake tamkar da wutan daji inda baya ga maza. Yanzu lamarin ma har da ƴan mata da kuma matan aure. Zi baby wata yato ta lince da na samu ta yaman kas tace ita fa kwa a jikinta. Tunda ko ba komai ai lokacin abu ayi shi
ba wani bacci san baba ina shutawa nani na hutawa nani baba ba bacci nake yi ba ba wani illa sam sai dai kawai inji ni kaman sarki
malama binta Khalid Adam na gungiyar Al-Muhsin tace ai bai kamata ma ake nuna waɗannan matasa kyama ba wanda don haka ne ma suka ziyarce su domin ganin yadda rayuwar su take da kuma irin taimakon da ya kamata ai musu
eh gaskiya abin da yafi komai ta da mana da hankali shine ƴaƴa ƙanana wayanda basu wuce shekara 11 zuwa ƙasa da haka kuma da ƴan mata wayanda yanzu basu wuce suna kofofin iyayensu ba ka duba da ƴa mace budurwa amma tana cikin wannan daji a gurin kuma ta samu waliyi ai mata aure har ta haihu
a wajen
a cikin gurin abin na da daga hankali matuƙa eh babu yadda za a ce ƴa mace ta kai wannan munzuli da iyayenta a ce ta guji iyaye ta guji cikin gari ta koma inda shaye-shaye yake don wacce muka tarata haihun din uban yana sha ita ma tana sha ga kuma dan dan su karami yana rarrafe a tsakanin su to me kake tsammani zai taso a tsakanin su dan nan in aka yaye shi wata kila wani haihuwar za ta karai kaga kenan ana gina wata al'umma ta daban a cikin wannan wuri wanda Allah kadai ya san ina za su tsaya idan ba a shiga ciki an kawo wa al'amarin iyakawa
to sai mu ci Allah ya kyauta idan Allah ya kai mu ranar Lahadi da safai da misalin karfe 6 na safa a gogon Najeriya Niger kamar da Chadi za a ji cikakken rahoton ashirin mu na safi in za gogo anan na cewa karfe 10 na safe ne da minti kusan 13 ana taraje da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga shirin duniya Amurka
jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka kwanaki kaɗan suka ragewa majalisar dokokin Amurka ta samu matsaya kan amincewa da kuɗaɗen da za a gudanar da ayyukan ma'aikatan gwamnati kafin wa'adin ranar 19 ga wannan wata na Janairu da kuɗaɗen da aka ware za su ƙare inda aka san hakan zai iya kaiwa ga rufe ma'aikatan gwamnatin baki ɗaya to sai dai yiwuwar amincewa da kuɗaɗen na tafi ne da wani ƙudurin doka da ƴan jam'iyyar Democrat da ke majalisar dokoki suka gabatar da ya shafi batun shige da fice a ƙasar ta Amurka sai biyo mu a cikin shirin domin jin wannan takaddama sunana Mahmud Lalo a tsakiyar makon nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya nuna wasu alamu da ke nuna cewa mai bai yi wa ya mika kai buri ya hau wajen yunkurin da ake yi na neman matsaya dangane da samar da doka ta dindindin kan batun shige da ficen baki a Amurka Shugaba Trump ya nuna waɗannan alamu ne yayin wani taro da yayi da ƴan majalisar dokokin ƙasar da suka hada da dukkan ƴan jam'iyyun da ke majalisar wato Democrats da kuma Republicans domin tattaunawa kan batutuwan da suka shafi samar da tsaro akan iyakokin Amurka da kare matasan bakin da ba su da takardun izinin zama da bakin hauren da ke tasowa daga yanki ɗaya da kuma shirin nan na canki-cankin takardar lottery
I feel having the Democrats in with us is absolutely vital
because ina ganin yana da matukar muhimmanci mu samu hadin kan ƴan democrat a wannan tafiya saboda ya kamata a ce wannan kudiri ne da zai hada kan jam'iyyun biyu ya kamata a ce kudiri irin wannan ya nuna kauna
truly should be a bill of love
tattaunawar shugaba Trump da hadakan ƴan majalisar ta fi mai da hankali ne kan batun wasu baki 800 da suka shiga kasar tun suna yara wanda ba su da takardar izinin zama amma kuma suke samun kare wani shiri da ake wa lakabi da daka wanda ya musu katanga da duk wani shiri na mai da su kasashen su. To amma a shekarar da ta gabata, Trump ya kawo ƙarshen wannan shiri na daka. Sannan a ranar Litinin din nan, ya kawo ƙarshen wani shiri na wucin gadi da ke kare 'yan ƙasar El Salvador daga mai da su zuwa ƙasar su. Har ila yau shugaban na Amurka yana so ya kawo ƙarshen shirin canki-cankin nan na visa lottery wanda ke ba da dama a zaɓo wasu mutane daga sassan duniya a ba su takardun izinin zama a nan Amurka. To amma a ranar Talatar da ta gabata, shugaba Trump ya nuna alamun cewa zai sassauta matsayarsa domin a samu madafa kan ƙudurin na yunkurin samar da doka ta dindindin game da shige da fice a nan Amurka.
To end chain migration.
Ya kamata ce ƙuduri irin wannan ya zamanto wanda zai iya kawo ƙarshen kwararar mutane daga wani yanki zuwa Amurka. Irin wannan ƙaurar na janyo mana mutane da ke da wasu buƙatu, kuma haka baya mana daɗi, saboda ba ya mana adalci ba. Kuma na san cewa mutane da dama a wannan ɗakin, ko da yake ba zan ari bakin wani in ci masa albasa ba, amma na san da yawa daga cikinku kuna so a kawo ƙarshen kwararar baƙi mai ɗorewa.
Sai dai wannan tsari da shugaba Trump da Amurkawa da dama ke kira chain migration a turance, wato kwararar baƙi daga wani yanki babu ƙaƙƙautawa, shi wasu ke kira ƙoƙarin da baƙin hauren da suka shigo Amurka ke yi na kawo 'yan uwansu da suka baro a baya. 'Yan Democrat dai suna nuna adawa da kawo ƙarshen shirin na DACA, ko da yake sun fice daga taron suna masu cewa za a samu mafita. Senator Robert Menendez, ɗan majalisar dattawa ne da ke wakiltar jihar New Jersey a ɓangaren 'yan Democrat.
I think the president actually wants to strike.
Ina ganin shugaban yana so ne ya samu matsaya. Yanzu ya rage a gani ko hakan za ta yiwu. Amma ina ganin abin mai yiwuwa ne.
But I think it's possible.
To sai dai ya zama kusan dole shi shugaba Trump ya samu hanyar da zai faranta wa masu tsatsauran ra'ayi a majalisar dokokin, waɗanda suka sa shi a gaba har sai ya cika alƙawuran da ya ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓe. Steve King, ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren 'yan Republican, wanda ke wakiltar jihar Iowa.
Ya sha ranata cewa zai kawo ƙarshen shirin DACA. A zahiri ya bayyana cewa zai kawo ƙarshen shirin a ranar 5 ga watan Maris ɗin wannan shekarar. Amma duk da haka, yana ƙoƙarin ya ga cewa an yi musaya da wasu jerin shirye-shiryen shige da ficen baki.
Shirin shugaba Trump ya nuna cewa an kusa cimma matsaya kan shirin yin garan bawul ga ɓangaren shige da ficen na baki.
Ba mu da nisa da samun cikakken garan bawul ga ɓangaren shige da fice. Amma idan ana so abin ya yi tsamari, a shirye nake na fuskanci duk wata suka.
Har ila yau shugaba Trump ya zaku ya ga cewa an gina katanga akan iyakar kudancin Amurka domin ya cika ɗaya daga cikin muhimman alƙawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe. Wannan batu kuma na ɗaya daga cikin batutuwan da ake tattaunawa kan shirin samar da cikakken tsaro akan iyakokin Amurka. Sai dai masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum na ganin cewa wannan takaddama ba san inda za ta kaya ba. Har sai zuwa nan da mako mai zuwa. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka, sai wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu, da Zlatika Hawk da Catherine Gibson da suka haɗa ainihin rahoton, Mahmud Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kuma da layin sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana.
Saƙon farko ya fito daga Bala Muhammad Dambam, ya ce salam VOA Hausa, Allah ya kawo mana daidaito tsakanin Fulanin makiyaya da manoma a Najeriya, amin. Saƙo na gaba ya ce, ko shakka babu, yunkurin da kwamishinan ilimi Muhammad Jabi Kilgore ke yi tare da gwamnatin Sokoto wajen faɗi tashi akan harkokin ilimin jiha ya yi daidai. Amma sai dai ba a faɗa a baki ba kawai, mu 'yan jiha mu gani aji. Saƙo daga Kabiru je ke ƙara yi Sokoto. Sai kuma saƙo na gaba ya ce, salamu alaikum VOA, zanga-zangar da ƙungiyar ma'aikata ta NLC ta ƙasa ta gudanar akan gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufai abin dubawa ne, da fatan kokensu ya kai ga inda ya dace, daga Safiyanu Gumil Zangon Daura. Sai kuma saƙo na gaba ya ce, haƙiƙa yau shekaru uku kenan da zaben gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Musari, amma abin takaici har yanzu talakawa a jihar Katsina bamu ga canji ba. Uwa Obama, zaben shugabannin ƙananan hukumomi ya gagara. ga kashe-kashen Fulani a yankunan Faskari, Sabuwa da Dandume. Ya kamata ka san cewa dan tuwon gobe ake wanke tukunya. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Sai kuma sako na gaba daga Sani Aliyu Turaki Ingawa yace ya kamata gwamnatin Najeriya ta tantance mutanen da ake dawo da su daga kasar Libya don kaucewa yuwuwar samun ƴan ta'adda na ISIS a cikin su. Waɗanda ake ganin za su iya amfani da wannan damar wajen shigowa ƙasarmu tare da haɗewa da ƙungiyoyinsu. A ƙarshe ina fatan Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya. Sai kuma sako na gaba yace VOA Hausa haƙiƙa fitta jadawalin zaɓuka na 2019 da hukumar zaɓen ƙasarmu Najeriya INEC ta yi. Hakan ya nuna cewa hukumar ta shirya tsaf domin tunkarar zaɓen mai zuwa. Fatanmu mu dai a koda yaushe Allah ya sa a yi zaɓe lami lafiya ba tare da wata hatsaniya ba. Sako daga Husaini Abba Damban, Muhammad Musa Damban da Ibrahim M. Abubakar Maiduguri da kuma Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal. Sai kuma sako na ƙarshe suka ce gwamnatin Najeriya ki ƙoƙarin kawo aikin yi ga matasa a Najeriya. Sako daga Safara'u Zamani da Maryam Alhaji Zubairu.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Nan da nan aka mayar da martani game da rahoton cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da wasu kalmomin da basu dace ba na kiran wasu kasashe a fakaice lalatattun kasashe. Trump ya baiwa 'yan majalisu mamaki jiya Alhamis lokacin da ake zaman tattaunawa kan baki, yayin da aka bada rahoton ya kira Haiti da wasu kasashen Afirka a zaman lalatattun kasashe. Kamar yadda kafafen yaɗa labarai suka rawaito ciki har da jaridar Washington Post da New York Times da kuma gidan talabijin na CNN, shugaban ya yi tambayar me yasa ake maganar waɗannan mutanen da suka fito daga banzayen ƙasashe a nan. Trump ya ce ya kamata Amurka ta bar ƙarin mutane daga ƙasashe irin su Norway, wadda Firaministan ƙasar ta haɗu da shi a White House a ranar Laraba, su zo nan Amurka. A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya soke ziyarar da ya shirya kaiwa London. Trump ya ba da amsa ga raɗe-raɗen da ake kan ziyarar tasa ta London a shafinsa na Twitter jim kaɗan kafin tsakar daren jiya Alhamis. Ya ce dalilin da ya sa ya fasa tafiya zuwa London shine baya goyon bayan matakin da tsohuwar gwamnatin Obama ta ɗauka na sayar da wurin gina ofishin jakadancinmu, kila wuri mafi kyau a London da arha, domin kawai a gina wani sabon ofishin jakadancin a can wani waje akan biliyan 1.2. Ya ce san wannan bai dace ba, sa'annan kuma a ce an je in bude sabon ofishin jakadanci, a'a ba zan je ba. Duk da haka shafin yanar gizo na ofishin jakadancin Amurka ya ce gwamnatin Amurka ta sayi filin da aka gina sabon ofishin jakadancin a shekarar 2008 kafin tsohon shugaba Barack Obama ya dare kan ragamar mulki a watan Janairu shekarar 2009. An sayar da tsohon ginin a shekarar 2009. Kasar Philippines na ci gaba da murmurewa daga yakinta na bara da kungiyar da ta dauke salon ISIS da kuma 'yan tawaye musulmai masu adawa da gwamnati. To amma yanzu haka tana tinkara tarzoma da wata kungiyar a yankin masu akida ko manufa makamancin 'yan tawayen farko.
To mara lagai da kai nazir, labaran da ke shigo mana yanzu na cewa shugaba Trump ya musanta kalaman batsan da aka danganta da shi da aka ce ya faɗa kan ƙasar Haiti da kuma nahiyar Afirka. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima za mu sake dawowa da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya garzawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa kamar da kuka ji, sai injiniyanmu John Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Kada a yi nisa ga tawagar yau da gobe, nan tafi ai sauraro lafiya.